Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Turkiya dake Abuja wato Nizami. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura.
Mura shine ya kasance an samu ƙwayoyin cuta jinsin virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu. A wannan shi ake cewa mura.
Shin menene alamomin mura?
Alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina ya rinka fita daga hanci, atishawa, makaki a makogoro da hancin da tari, wani lokaci da ciwon kai da zazzabi. Idan mura ce ga magari ba su faye tsanani ba, amma akan samu wasu muran musamman mura da aka fi samu a irin annoba ta kan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi.
To likita, cutar mura ta kasu kashi nawa ne?
To mura za a iya kasata, misali a ce akwai ta gama gari wato common cold, akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye, irin su corona da sauran su SARS da aka yi a baya, da za a iya sa su a cikin ajin mura. Akwai abinda kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne, to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba ƙwayoyin cutar da suka kawo shi, wato kamar misali irin su allergy. Akwai wanda misali yanzu mage tana gittawa zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan, ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na allergy zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin na makogoro da sauransu. Su a likitance misali ba za a kira su mura ba, to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne, sai dai an je asibiti likita ya ce wannan misali allergy ne, ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin, ko kuma ya ce ko wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin.
Tsakanin manya da yara, su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura, kuma menene dalili?
To yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya, saboda kuma dalilai da dandama. Misali garkuwar jikinsu ba ta yi ƙarfin da za ta yaƙi da yawa daga cikin ƙwayoyin cutar da suke kawo murar nan ba. Sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta ƙudda-ƙuda kan misali ta manya. Idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama, suke wasanninsu, suke cuɗanya da juna, idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa duk 'yan ajinsu. Sannan kuma da za a fito wurin filin wasa, to har da waɗanda ma ba 'yan ajinsu ba saboda mu'amala ta kusa da suke yi za su rarrabawa junansu. Sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki ɗansu matakai na kada ya atishawa, ya wanke hannun shi, ya kauce daga jama'a. Shi yaro ba ruwan shi da wannan, ba zai ɗau wasu matakai ba, bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki ba dan yana da mura, saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da manya.
To likita, menene bambancin mura da kuma alaji?
Bambancin mura da alaji na farko shine ita mura ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su, amma alaji jiki ne baya son haɗuwa da wani sinadari. Sinadarin nan zai iya zama ko a iska, ko a ruwa, ko a abinci, ko kuma mutum ya shaka, ko ta turare, ko wasu abubuwa dai daban. Saboda haka da mutum ya haɗu wannan abin da baya so, garkuwar jiki ita za ta fara complain, wato ta fara nuna damuwar ta. To waɗannan nuna damuwar da garkuwar jiki ta shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji, kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu. Kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so, yanzu nan ne matsala za ta zo. Sannan kuma idan aka bada maganin alajin nan, ana bada shi ɗan lokaci kankani, sai kaga komai ya lafa. Kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na haɗu da wancan abin, misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu, sun san cewa da sun haɗu da wannan abin fa ga abin da zai biyo baya, saboda haka za su iya kauce mai. Amma mura ita ƙwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma baka san kama shake su ba, kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu.
To yaya tsananin cutar mura idan har ba a dauki matakin da ya dace ba?
Tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama. Misali, yaron da yake da ƙasa da wata daya idan yayi mura, to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuka, saboda ba zai iya shan nono ba, hanci zai toshe, saboda haka dole baki ya zama a buɗe. Kasancewa ba zai iya shan nono ba, gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba, zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane me dalili, amma matsalar kawai mura ce dai, ba wai wani abu ba. Sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su ƴan ƙanana ne, to sai ya zama mura ta wahalda su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu. To haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mura sosai, ba kamar sauran mutane ba, saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da ƙarfin da za ta kwantar da shi wannan cutar ta mura, sai ya zama sun wahala. Sannan ya danganta ga menene ya kawo mura. Idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala, to ba ta fi wahalarwa ba. Amma idan garkuwar jiki na da matsala, ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala, kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an controlling din shi ba, ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama garkuwar jikin ba ta da ƙarfi, ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su ma garkuwar jikin su ya zama ba ta da ƙarfi, to idan suka samu murar koda ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai. Ita kuwa murar da ake samu a annoba, mun gani irin matsalar da aka samu a duniya, mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba, saboda haka ya danganta abubuwa da dama.
Shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa?
Lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yadawa. Kusan a ce ma ba a san ta cuta da ta ake yada ta cikin al'umma da tafi mura saurin yaduwa ba. Cuta ce da ake yadawa matuka.
To likita, me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura?
To idan mutum ya kamu da mura, da bukata ya san cewa cuta ce mai yaduwa, kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi. Saboda haka sai ya amfani da mask, wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona, sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari, kada ya sa tafin hannun shi ya tare hanci ko baki, ya gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa, tunda shi ba amfani da shi wurin taba kofofi ko wurin gaisawa da mutane, wannan da zai sauƙaƙa wurin yaɗa cutar. Idan yaro ne ƙarami yana zuwa makaranta, da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi, saboda idan ya je makarantar nan zai iya yaɗa ta, kuma wataƙila shi ɗin yana samun sauƙi, wanda kuma ya yaɗawa shi ma ya sake dawo mai da ita. Saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauƙin yaɗa ta.
Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi?
To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli. Na ɗaya dai, sanyi baya kawo mura, kamar yadda muka yi bayani ainihin mura ƙwayoyin cuta ke kawo ta. To amma misali, akwai waɗanda suna da alaji ɗin su na sanyi, in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗin su, wato abin da ake cewa cold alaji, kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura, wanda kuma za a iya ɗauka cewa irin waccan mura ce ta ga mura gama gari, amma ba shi bane. Amma abin da ya sa mura ta fi yawa a zamanin sanyi, saboda a zamanin sanyi mutane sun fi taruwa a wuri ɗaya ko a ɗaki ne, kuma a rufe tagogi ya kasance iska ba ta shiga ta fita, kenan ƙwayoyin cuta za a tare musu hanya a tattara su a wuri ɗaya, yadda idan mutum ɗaya na da cutar nan zai iya yaɗa ta ga mutanen da suke cikin wannan ɗaki ko wani wurin taro, haka da misali za a rufe tagogi. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa mura sai ta kasance kenan an fi ganin ta a lokacin sanyi, amma ba wai dan shi kanshi sanyin yana kawo mura ba.
Menene alaƙar mura da tari?
To shi tari wata hanya ce da Allah ya bamu ta tabbatar da cewar hanyoyin da iska ke shiga tun daga hancinmu har zuwa huhunmu ya zama lafiya lau. Wato duk wani abu da zai taɓa wannan hanya zai iya jawo tari, har ma idan misali wanda ba ya shiga abin da ake cewa koma ko bai san inda kanshi yake ba, har in yayi tari to ana murna cewa to ya fara dawowa hayyacin shi. Wato a likitance za a ce wani reflex ne kuma mai amfani wanda yake taimakawa wajen kare hanyar iska dinnan. Idan mura ta zo tana shafar hanyar iskan nan ne tun daga tantanin da ke rufe hanci har abin da yayi kasa, kenan duk abin da zai taba hanyar nan zai jawo tari. Tarin nan yana kokarin ya tabbatar ya fitar da duk wani abu da zai fitini hanyar da iska ke shiga. To kenan tunda amura abin ya shafi tantanin hanyar nan, to kenan mutun zai yi tari saboda tunanin shi wannan tari da yake zuwa yana kokarin ya gyara hanyar iska ne zama ba ta da wani matsala. To murin ita ta kawo matsalar, shi yasa tarin nan yake zuwa musamman idan akwai majina. To tarin nan yana kokarin kada ya bar majinar ta yi kasa ne, yana neman ya fitar da ita yadda zai clearing hanyar yadda iska za ta shiga lafiya.
Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Asai da ke